Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana a daren yau Talata 15 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19-25-60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka. Baba Yakubu Maikiri ne tare da Maryam Dauda zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar baban hausin sojojin Najeriya ya bada wa'adin makonni uku a kawo ƙarshen zubda jini da ake yi a yankin birnin Gwari. Bayan haka za ku ji tattaunawar wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwali da Malam Abba Bello wanda ya mana fashin baki a kan ranar iyali a duniya. Wanda akan hakan ne kuma zamu nemi ku kira ku bayyana ra'ayinku akan irin rawa da al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali. Muna kuma dauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Afirka ta Kudu ta janye jakadanta dake Isra'ila yau Talata bayan da dakarun Isra'ila suka kashe kusan mutane 60 a lokacin zanga-zangar da aka yi ta nuna rashin jin dadin matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus mai cike da takaddama daga Tel Aviv. Ma'aikatar kula da harkokin ƙasa da ƙasa ta Afirka ta Kudu ta yi Allah wadai da matakin da dakarun Isra'ila suka dauka akan Falastinawa masu zanga-zanga. Tana mai cewa waɗanda abin ya shafa suna zanga-zangar lumana ne kawai akan bude ofishin jakadancin Amurka a Kudus da suke gani bai dace ba. Wannan tashin hankalin a cewa ma'aikatar ya sa Afirka ta Kudu janye jakadanta daga Tel Aviv inda dama nan ne yawancin ofisoshin jakadancin ƙasashe suke. A halin yanzu kuma dabban masu zaman makoki sun tattara a zirin Gaza yau Talata wajen jana'izar wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kashe a arangamar da aka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar Gaza. Faɗan da jami'an kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Allah wadai da shi tare da kiran shi abin tada hankali. An yi sabbin tararrakan zanga-zanga a wajen iyakar Gaza da Isra'ila da kuma sashen yammacin kogin Jordan. Inda masu zanga-zangar suka yi ta jefar dakarun Isra'ila da duwatsu da kuma yin ƙone-ƙone. Yayin da dakarun Isra'ila suka dinga mai da martani ta harba musu barkunan tsohuwa. Ɗaruruwan masu zanga-zangar ne suka fito a wurare daban-daban yau. Sai dai yawansu bai kai mutane 40,000 da suka fito zanga-zanga a bakin iyakar Gaza jiya Litinin ba, don nuna rashin jin daɗinsu akan matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka na buɗe ofishin jakadancinta a birnin Kudus. A yau ma an samu rahoton mutuwar akalla mutane 2. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya kare ƙasarsa akan damar da take da ita na tsara iyakarta. Amma yana ci gaba da samun suka daga ƙasashen duniya akan ƙarfin da ƙasar ta yi amfani da shi akan Falastinawa masu zanga-zanga. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Talata ba tare da wata hamayya ba 'yan majalisar ƙasar Rasha sun amince da mai da martani akan Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya game da matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na sanya takunkumi akan wasu manyan kamfanonin Rasha da 'yan kasuwarta. Ɗaya daga cikin matakan da 'yan majalisar suka ɗauka zai bai wa gwamnatin Rasha damar sanya takunkumin mai da martani. Mataki na biyu kuma zai horar da duk wanda aka samu yana biyayya ko aiki da takunkumin da Amurka ta sanya wa Rasha. Haka kuma sabuwar dokar ta tanadi hukuncin horaswa akan duk wanda ya ƙi yin hulɗa da kamfanoni ko 'yan kasuwar Rasha da tarnaƙin na Amurka ya shafa, inda za a iya yankewa mai laifin hukuncin da zai iya kaiwa na zaman kurkuku shekaru 4. Dakarun Afghanistan sun ce sun fatattaki mayakan Taliban yayin da rahotanni ke cewa an ci gaba da mummunan fada a birnin Farah, babban birnin lardin Farah da ke yammacin Afghanistan. Sabon fadan da ya barke da asubahin yau Talata, bayan da mayakan Taliban suka kai farmaki daga arewa, sun kuma kusa kai tsakiyar lardin da kilomita 3 a cewar Nolul Haq Kalaiki, mai magana da yawon rundunar tsaron Afghanistan ta biyu. Jami'an ma'aikatan tsaro da na harkokin cikin gidan Afghanistan sun yi ikirarin cewa jami'an tsaro sun dakile 'yan Taliban a arewa da birnin Farah. A wani taron manema labarai yau Talata da rana, sun ce dakaran sun yi fada da 'yan Taliban 'yan kilomitoci daga wajen birnin.
Maryam Dauda ke jin ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla za mu fara rahotannin namu ne da umurnin wa'adin makonni uku da babban hausan sojojin Najeriya Tukur Yusuf Baratai ya baiwa dakarun kasar su kawo ƙarshen kashe-kashe da ake yi a birnin Gwari. Ga dai Hassan Maina kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Lieutenant General Tukur Buratai, na ba da wannan umarni ne yayin da ke kaddamar da sabuwar bataliyar sojoji a birnin Gwari. Da su kuma za su taka rawa wurin yunkurin kawo ƙarshen kashe-kashe da 'yan bindiga ke a birnin Gwarin mai take Operation Idan Raini. A cewar masanin tsaro Salihu Othman Dantata, abin takaici ne yadda mutanen birnin Gwari suka samu kansu cikin halin ni'yasu daga 'yan bindiga dadi. Duk da cewar Kaduna nan ne matattarar sojin Najeriya baki daya.
Irin gari wanda ke headquarter na premiership a lokacin muna da inda ake trainer officers na sojojin sama da kasa da na ruwa wato NDA muna da wurin kara ilmantarwa da officers sojojin kasa da ruwa da sama wato Armed Forces Command and Staff College a Jaji sannan muna da wurin kara ilmantar da sojojin kasa wato Infantry School Jaji
bayan haka ita kanta rundunan ta daya wato GOC General Officer Commanding na tana nan Kaduna sannan ga inda ake trainer sojoji na sama wato Air Force Base tana nan Kaduna a zo a ce wai an sami a garin Binnin Gwari wanda bata kai awa biyu ba ana kai irerin are-aren nan ya zamanto abin ta kai
shi dai General Tukur Buratai ya baiwa komandojin sojin da lalle a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe a birnin Gwari cikin makonni uku to shin ko wannan abu ne mai yiwuwa Aliko Erashid Harun tsohon hafsa ne a hukumar leƙen asirin sojin Najeriya
bara iya bada lokaci akan cewa ga lokacin da ake zuwa ƙarshen wannan matsalan ba saboda haka dole ne a fara da wannan yakin daga ina mutanen nan suke zuwa daga ina suke samun makami daga wasu abu ta fi kudin nan ba zai yi akan cewa an kawo ƙarshen wannan yaki da ake yi su banditry a cikin jejin birnin Gwari ba
mai yiwa shi General Buratai ya san ƙarfin dakarunsa kuma yana wa cewar ai waɗannan 'yan bindiga dadi ba daga sama suke ba 'yan Najeriya ne kuma suna cikin Najeriya
wannan ba abu ne wanda za a yi musu akai ba ya san abin da yake amma an ka ba ai yaki na jiya ba ɗaya ki da na yau ba saboda haka sojojin da aka kai wurin ai ba 'yan birnin Gwari bane daga wani wuri aka dauko su
a dai watanni biyar da suka gabata 'yan bindiga dadi sun halaka sama da mutane 100 a birnin Gwari ciki har da sojoji 11 Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wai ga dake dun mutuwa mai bazo do sai soja wani ke dun mutuwa mai bazo do sai
to madalla gaida Hassan Maina kaina wani babban jami'in wata kungiya mai zaman kanta a Kano mai suna Ahib a takaice da ake kira Malam Abba Bello ya mana bashin baki akan ranar iyali a duniya a hira da yayin da wakilin mu na jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari
magana iyali ita ce kusan tushen kowane al'umma don kowane da daga ganshi koda wanda ba zai iya cewa ga iyali na ba dole haihuwar sa aka kuma daga cikin iyali ya fito daga cikin kuma haka al'umma take kafuwa ka kalle yadda al'ummar mu take da iyali da kuma rayuwar iyali take a da ta sha bamban da na yanzu wannan na farko ba zai rasa alaka da yadda abubuwa suka cancanja da kuma abubuwa suke dada faruwa na zamani wanda kowannen su yana da tasiri irin rayuwar da al'umma suke a daidai ku haka kuma yake tasiri a rayuwar iyali gaba daya akwai bangare na socialization wato mu'amala da kuma zamantakewa wanda in ka kalla shi kansa zamani yayi tasiri da kuma irin abubuwan da zamanin ya tawo da shi yanzu ka dauka kamar misali kasar Hausa a yanzu tun daga kan yadda yanayin neman aure yake da yadda yin auren yake yanzu ya sha bamban da da za ga misali ka kalla a da za ga kafin akai amarya za a yi wani mawankiya za a yi wani ajo da wai da shoransu wanda ka kalla yanzu kusan duk ba wannan sai dai a ce akwai su wani dina wani mazas wani ne da wai da shoransu wanda wannan ba zai lasa alaka da yadda duniya take zama global village ba
ita kamar wannan zance na fasaha sadarwa ita ma ta taka rawa kenan wurin wato tabarbarar da sha'anin tarbiyyar iyali ko kuma a samun rauni a wani bangare na sha'anin rayuwar iyali
eh gaskiya bana iya cewa dungurungun ita ce take da ummul abansu ba amma gaskiya kamar da ta taimaka ta wani bangaren kuma ta wani bangaren din ta haifar da matsaloli da dama misali ka dauki wayar tarho wayar hannu yanzu da ake da ita don bangaren ta saukaka wurin samun da communication easily za a yi maganganu cikin sauki zaka tura sako cikin sauki to amma wani lokaci zaka ga wani irin sakon ake amfani da shi wani kuma irin abu ne yake faruwa ko kuma a wani irin bayanai mutane suke samu yanzu waye hannun ta sauka ga cikin lokaci kadan da waye ka zaka latsa ka shiga duk inda zaka shiga ka gani a duniya duk wani bayanai da kake nema wasu su kuma wannan bayanan ba su ne ba su bayanai ne masu ka dauki ma misali kamar yadda ake ta maganganun sa matasa su zama tsautsaran ra'ayi din nan ko na addini ko na wani abu makamancin haka ita kanta wayar ita wannan harkokin sadarwa ta zamani nan ya taimaka wurin irin sa matasa su zama tsautsaran ra'ayi da rashin ma fahimtar menene ainihin addinin da kuma yadda za a gudanar da zamantakewa tare da an cutar da kowa ba kuma kowa ya zauna lafiya
dan haka kenan kamar akwai bukatar fadakar da mutane musamman matasa wurin da ma iyaye wurin yadda za a amfani da ita wannan fasaha ta zamani ta hanyar da ta dace da ta inganta rayuwar al'umma kenan
warrai da gaske akwai bukatar bangarori na al'umma daban-daban su ja hankalin iyaye wurin sa ido su ja hankalin matasa wurin yin amfani da ita yadda ya kamata su ja kuma hankalin al'umma wurin samarwa da matasa bayanai na yadda ya kamata su yi amfani da wa'annan harkoki na sadarwa na zamani misali mu dauka duk inda aka san wani bangare ne na harkar yanar gizo-gizo da yake watsa tarbiyar matasa ai kokari a nuna cewa ba a yarda da shi ba kuma in za a akwai hukumomi misali da suke kula da shi ba kai an bar abin karazuba ba bana da cikin ra'ayin cewa a ce an saka mutane takunkumi ba amma yana da kyau a tsaftace harkar a kuma sa mata matakan da ya kamata a bi na wurin an kula da wannan sannan su kuma iyaye da suke a gidaje zamana sun sa ido akan shin lokaci kaza da lokaci dan kai yake da wayan nan wani irin kana bibiya ko kuma a lokacin kana karban ma wayar ka gani menene da menene yake yi da suwa yake magana kuma in yayi na magana da wa yake menene abin da ake tattaunawa da kuma wannan shine zai jawo al'umma ta samu saitin da ya kamata ta samu
Malam Abba Bello kenan na kungiyar Ahibu a Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington yanzu lokaci yayi da ya kamata ku kira ko kuma da za ku kira ku bayyana ra'ayinku akan kowace irin rawa al'umma za ta iya takawa wurin gina iyali musamman ma wurin rainon yaya amma kafin nan sai a dakace mu bude waya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To muna da kira da Kaduna waye a Kaduna
Alhassan Aliyu Assalamu alaikum
To bala Alhassan Aliyu bismillah
Sunana Alhassan Aliyu
To bismillah mala Aliyu
Ki baji ka tun sauki kasuwar Fulani man da Kaduna daga local government Kaduna state tarayyar Nigeria
To muna sauraron ka
Ya kokari a aiki
Alhamdulillah
Gaskiya ne alhamdulillah muna godiya ga irin wayannan shirye-shirye na wayar da kan al'umma da kuma gabatarwa goban da aka iyaye da al'umma ya kamata mu kula da iyalinmu
to
domin mu kula da su domin mu tarbiyyantar da su zama ƴaƴa na gari masu albarka cikin al'umma
to mun gode kwarai
ji ba cikakken sauki
to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna a jihar Kaduna din waye na biyu a Kaduna
assalamu alaikum
amma alaikum assalam
suna na Abubakar da aka yi sanin da suna malamin cikin tare karamar hukumar ku bai
to malam Abubakar bismillah
alhamdulillah wannan ya kamata a ce kuma a ce fata ainihin yalamu duka abin da musan wannan haƙƙin su ne mu ba su shine ce a cikin haka yi ko ya ce mu a kan duka abin da kasan yalan ta wannan wannan bangaren a ce haƙƙi ne to ka ba ka shi to kuma hakan ya gidi za ba cikin ma ku za mu samu zaman lafiya a tsakanin mu da su
to
muna godiya da wannan shiri da kuke Allah ya tara tallafa muku a wannan
mu ma mun gode kwarai da gaske Malam Abubakar bari mu je jihar Yobe wani ne a Yobe
ta magana da Muhammad daga jihar Fasusku
oh okay
Yarba
to bismillah malam muhammad
gaskiya ne ina jin dadin wannan kire-kiren da kuke yi kuma iyali gaskiya sunan abu mutanen da zamu rike su
to mun gode kwarai da gaske mun gama da malam muhammad daga Yobe yanzu mu je jihar Kaduna wane ne kuma a Kaduna
to ba wai ku mai kiri barka da yammaci
yawwa malam murtala
to sunana Murtala ne na kiran kuma daga garin Gasa Kaduna tare da Najeriya
yawwa to muna saurin ka na ra'ayinka
to ra'ayina shine cewa ba zai kuma kiri iyali duk mutumin da kaga dan adam ya fito ne cikin zuri'a cikin al'umma cikin iyali cikin dangi to wannan gaskiya abu ne mai daraja kuma abin da muke so mu ji hankalin matasan ne sai kaga saboda wai suna ga daren ko ba aiki ko rayuwa ya canza kowa ya gommace girma ya kai shekaru aka yi shi ma ba zai iyali ba to muna ba da shawara in dai da sana'a to kai ma yadda aka haife ka ka zama cin iyali ya kamata kai ma ka yi aure ka samu iyalin ka dan bayan ba ranka a dinga tunawa da kai kuma a tsaya a nemi aiki dan sai da aiki ne za a iyali da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske bari mu je kwanta gura wake da wake kwanta gura
haji mabai ku makeri ta mai injiniya mai gero makeri kwanta gura
oh to malam injiniya makeri bismillah
to gaskiya wato magana tarbiyyar iyali yana da asali saboda barin abu karazube yana da matsala akwai matsala mutum ya samu iyali amma baka san abu ka
malam injiniya kai hakuri sai ka sake zuwa bari mu je Bauchi kafin mu ka sake kiran mu waye a Bauchi
baba ya koma ke barka da aiki
yawa malam
to sunana Bala Muhammad Damban daga jihar Bauchi
a to a gaishe kai na ra'ayinka
yo baba ya ku dake mun riga sai mun saba kira ne na kira ne yau ban san maudu'in da kuke ba amma ina muku fata alkhairi sunana Bala Muhammad Damban
to mun gode kwarai da gaske ka saurare mu zaka san inda aka nufa yanzu bari mu je jihar Nasarawa ai a Nasarawa
mai magana Hassan Alhaji Azu ko shugaban kungiyar goma gona
to malam Hassan muna saurin ka
gaskiya game da maganar Najeriya kuma ta ga yau a ce ba aiki gobe ba aiki gashi yanzu da Buhari ya ba su aiki manzuma ai da su ba su zuwa aiki ba yanzu ba su zuwa aiki mutum ya ji so
layin malam Hassan ba da kyau bari mu je jihar Bauchi waye a Bauchi
assalamu alaikum ba ku muke da barka da yammaci
yawa malam muna saurin ka
sunana Sama'ila Isra'a kasan ma da fitan hukumar Gado jihar Bauchi a Najeriya
to malam Sama'ila me ra'ayinka
to ra'ayina a yau din nan ne ina magana kan kuna magana ne akan maganar tarbiyyar iyaye
yawa da kuma rawar da al'umma za ta iya takawa akan horar da ƴaƴa da kuma gina iyali
to alhamdulillah da fata dai mu iyaye mu ji tsoron Allah domin tarbiyya yana hannun iyaye ne especially mata su da suke zaman gida yana bukata ce mata su rike yayan su ba su tarbiyya na gari domin su samu tsirara nan gobe kiyama mu da ke maza masu neman abinci ne alhamdulillah mu ma za mu iya kokarin mu tarbiyyantar da su mu ilmantar da su da fatan za ku tashi lafiya mai magana Sama'ila Sawa kazan ma dai
to mun gode malam Sama'ila bari mu je Yawuri wane ne a Yawuri
Assalamu
alaikum assalam
kina magana da Jibrin Abubakar Yawuri Kebbi
State to malam Jibrin muna saurin ka
da ina fata duk wani faɗin ra'ayinka ne abin da yake damun ka
a'a akan batun iyali muke neman rawar da wato al'umma za ta iya taka wurin gina iyali akan shi muke magana
da ta yi wannan da ke zuru-zuru
madan mu ji Allah zai taimaka wato saboda kowa ba da dama wanda suke tafiya wanda yake wato rashin aiki da rashin kuma abubuwa ba su daidai.
To mun gode kwarai da gaske Malam Jibrin daga Yawuri, bari mu je Kaduna.
Hello, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Amma wa alaikum assalam, wai a Kaduna.
Mala ya kuma makeri, ina maka barka da dare da yamma.
Ina amsawa.
To sunana injiniya Dan Juma, mai gidan video daga nan garin Kasuwan Magani a nan jihar Kaduna.
To muna sauraron ka Dan Juma.
To daga bisa kyakkyawan zato wannan maudu'i gaskiya ya kamata ainihin iyaye ya zama sun san ainihin nauyin da ya rataya don daga gida yaro yake fara lallacewa. Idan yaro ya fara lallacewa daga gida idan iyaye ba su dauki mataki ba to ba zai fito waje ne. In ya fito waje nan ma idan ƴan unguwa ba su dauki mataki ba to daga nan yaro zai guwaya har ya kafa kungiya ya yi abin da zai yi a cikin gari. Sannan a nan wurin ma idan gwamnati ko kuma hukumomin tsaro ba su dauki matakin da ya kamata ba to kaga a nan wurin an samu matsala. Ya kamata fannonin nan guda uku bangaren.
Mun gode injiniya Dan Juma, bari mu je Abuja mu dau mai kira na ƙarshe.
Assalamu alaikum.
Wane ne daga Abuja? Mu alaikum assalam.
Assalamu alaikum. Hawaya ku makeri.
Na'am.
Barka da aiki.
Yawwa.
Alai Shaibu ne daga Abuja.
To bismillah Alai Shaibu.
Ina muku fatan alheri tunda nake ga ina muku fatan alheri.
To Allah yayi ka samu.
To Allah ka shi da alheri.
To mun gode kwarai da gaske.
Tashi lafiya.
Yawwa, to mun gode kwarai da gaske. To muna gode ma waɗanda suka kira mu, duka Allah saka da alheri. Yanzu kuma sai kuma labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Labarin wasanni mu na ranar yau zai soma da jamhuriyar Niger, inda ake mako na 21 na wasannin kwallon kafa na Table League an Fertel ta jamhuriyar Niger. AS Police ta yi wa AS Fan TV da ɗaya, AS Nishilak ta karkare Jangwarzo ta Maradi da ci 4-1, Espoir ta Zandar da AS Duan a kai 1-1. Sahel Sporting Club da Olympic Football Club dukkansu na babban birnin Yamai an tashi 2-1 a ƙarƙashin nasarar Sahel Irana da AS Nidep aka yi bin karibin da mu 1-1. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta karkare GS Tawachi 3-0. Sai AS Garda Nationale da Antanta Dosu aka yi 1-1. A ƙarshen wasannin na mako na 21 na League 1 RTL ta jamhuriyar Niger, AS Nidep ke kan gaba da maki 50, sai AS Fan tana ta biyu da maki 40, yayin da AS Garda Nationale take ta uku da maki 38. Sporting Club ta Yamai tana ta 4 da maki 36, sai AS Police ta 5 da maki 33. Akokana Football Club ta Agades Arlet tana ta 6 da maki 32. AS Nijelak ta Yamai tana ta 7 da maki 33, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta 8 da maki 31. AS Duan ta 9 da maki 25, sai GS Tawa tana ta 10 da maki 22, sai ta 11 Espoir ta Zandar da maki 21, ta 12 Irana Football Club ta Arlet Agades maki 21, ta 13 Racing Football Club da maki 21, ta 14 Olympic Football Club, ta 15 Entente ta Dosso, yayin da Jangwarzo ta Maradi take ta baya. Kusancewa wannan sakamakon da raskonar bai shahi wasan da hada Racing Football Club ta Yamai da Akokana Football Club ta Arlet jihar Agades ba. Haruna Mamman Bako na birnin Kwani, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A yayin da yake sanar da fitar kungiyar ISIS daga Mosul, birni mafi girma a lardin Niniwa, a watan Yuli na shekarar 2017, Prime Minister Iraq Haider al-Abadi ya ce gaggawar maida yara makaranta shine babban abin da gwamnatin Iraki tafi baiwa matakar fifiko. Amma yiwuwar hakan ya zama babban kalubale mai wahala saboda dabarun kungiyar ISIS ba jama'ar gari da sojoji kadai suke mabarna ba, hadda dakile wadawowar tattalin arzikin garuruwan da suka rike. Saboda haka, yayin da mayakan ISIS suke ficewa daga gari zuwa gari, sun rika ficewa suna barin wurare da ma'adanai, bamabamai, nakiyoyi da sauran abubuwa masu fashewa masu hatsari. Wannan abin da ya faru kenan a lardin Ninewa bayan da aka ento shi fadin yankin shakarai ki da ma'adanai masu fashewa, makamai da sauran abubuwan fashewa na yaki. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta hanyar haɗin gwiwa da kawarta cibiyar Janus Global Operations ta dauki babban matakin ganin sun gano sun kuma cire waɗannan ma'adanai masu hadari a wajajen da ke da tasiri da suka hada da ma'aikatan samar da kiwon lafiya, ruwan sha tsabtatacce, lantarki, sufuri da ilimi. Maido da yara makaranta zai taimaka wajen dakile canza tunanin da kungiyar ISIS take yi wa matasa, ya karfafa ma manya sasanta al'amura da kuma taimaka musu don komawa rayuwarsu kamar da. A cikin watan Agusta shekarar 2017, mayakan kasar Iraki sun kwato birnin Tal Afar na lardin Ninewa daga hannun mayakan ƴan tawaye. A watan Nuwamba, wata tawagar Janus ta soma aikin kiyasta abubuwan da ya kamata a yi dangane makarantar primary Al-Shubhabiya. Ta dawo tana aiki kamar da. A ƙasa da sati biyu, Janus ta kauda bamabaman kai hari kan tankunan yaki da ƙananan makamai da ma'adanai masu fashewa daga gine-gine, suka kuma mika ta ga shugaban makarantar. Janus sun kuma kauda naki wanda ke zagaye da makarantar gaba da secondary ta Kisli Sesi, wanda ita kadai ce babban makarantar ƴan mata. Sakamakon haka, ɗalibai 1650 sun koma makarantunsu cikin kwanciyar hankali don ci gaba da karatunsu. Janus sun ci gaba da kauda ma'adanai masu hadari daga makarantar primary ta yara maza ta Tawara a yammacin Musul da primary Aljabal ta maza da mata a Boshani da wasu da yawa. Kudaden da kasar Amurka ke bayarwa don wannan aikin kaude-kaude ina taka muhimmiyar rawa don ganin makarantu sun fita daga cikin halin zaman ɗarɗar da suke ciki a sanadin ma'adanai masu fashewa da aka girke zagaye da su, wanda kuma kawar da su zai samar wa yara yanayin da za su yi karatunsu yayin da iyayensu suke sake gina mahallansu. Wannan shine sharhin murya Amurka, mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla a gaida Safinatu Salisu dangi da takaranto muna wannan labarin. To yanzu lokaci ne da zamu kawo labari amma wannan karo a takaice.
A takaice, Afirka ta Kudu ta janye jakadanta dake Isra'ila yau Talata bayan da dakarun Isra'ila suka kashe kusan mutane 60 a lokacin zanga-zangar da aka yi ta nuna rashin jin dadin matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus mai cike da takaddama daga birnin Tel Aviv. Ma'aikatar kula da harkokin kasa da kasa ta Afirka ta Kudu ta yi Allah wadai da matakin da dakarun Isra'ila suka dauka akan Falastinawa masu zanga-zanga. Tana mai cewa waɗanda abin ya shafa suna zanga-zangar lumana ne kawai akan bude ofishin jakadancin Amurka a Kudus da suke gani bai dace ba. A halin yanzu kuma dubban masu zaman makoki sun yi tattara a zirin Gaza yau Talata wajen jana'izar wasu daga cikin masu zanga-zangar da aka kashe a arangamar da aka yi da dakarun Isra'ila akan iyakar Gaza. Faɗan da jami'an kare haƙoƙin jama'a na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Allah wadai da shi tare da kiran shi a banta da hankali. A yau Talata, ba tare da wata hamayya ba, 'yan majalisar ƙasar Rasha sun amince da maida martani akan Amurka da wasu ƙasashen yammacin duniya game da matakin da suka ɗauka a makon da ya gabata na sanya takunkumi akan wasu manyan kamfanonin Rasha da 'yan kasuwarta. Daya daga cikin matakan da 'yan majalisar suka dauka zai baiwa gwamnatin Rasha damar sanya takunkumin maida martani.
Duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan dare. Sai can da safe ke da za a je sabbin rahotanni da labarai da abokan aiki za su kawo. Yanzu a madadin
Maryam Dauda,
wace ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, da wace ta shirya kuma ta bada umarni, wato Julie Gresham, sai kuma injiniyan mu na wannan dare wato Mr. Carl Baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington. Allah ba mu alkhairin nasa. Amin, sun ma amin. Sai da safe.